meilleure actrice. Tina Turner a pris.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wannan lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 11 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan karan ma shirin zai ci gaba da duba muhimmancin yin takardar aure ta gwamnati a kasar Cameroon. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Asabar bayan da Amurka ta sake caccakar ta akan yadda take yakin da kuma gargadin da Majalisar Dinkin Duniya ta yi game da aukuwar babban bala'i idan aka kai hari a birnin Rafa mai cunkoson jama'a. 'Yan jaridar kafar yada labaran AFP sun ba da rahoton kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin da ke gabar teku, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ce an toshe hanyar kai kayan agaji bayan da sojojin Isra'ila suka yi watsi da sukar kasashe suka shiga gabashin Rafa a cikin makon nan, suka kuma rufe hanyoyin shiga yankin guda biyu. Wani rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka dade a Najera wanda aka fadda a jiya Juma'a ya ce tayo Isra'ila ta saba dokokin kasa da kasa ta hanyar amfani da makamai daga Amurka, wato kasar da ke bata kayan aikin soja, amma rahoton bai samu isassun shaidu ba don hana tura kayayyaki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da rahoton ne kwanaki biyu bayan da shugaba Joe Biden ya fito fili yayi barazanar hana kai wasu bamabamai da makaman artillery idan har Isra'ila ta ci gaba da matakin kai hari a Rafa, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutane miliyan 1.4 suka faki. A wata hira da aka wallafa a jiya Juma'a, kwamandan rundunar sojojin ƙasa na Ukraine ya ce yana sa ran yakin da aka kwashe watanni 26 ana yi a Rasha zai shiga wani mawuyacin hali nan da watanni biyu masu zuwa, yayin da Moscow ke kokarin yin amfani da damar jinkirin da ake samu wajen kai makamai Kiev a hare-haren da take kaiwa. Rasha ta san cewa idan muka samu isassun makamai cikin wata ɗaya ko biyu, lamarin zai sauya, za ta ji jiki, abinda General Alexander Pavlyuk ya shaidawa mujallar The Economist kenan. Tsawon watanni kenan jigilar makaman da Amurka ke ba Ukraine ke tafiyar hawainiya, yayin da kudirin tallafin da shugaba Joe Biden ya gabatar ta kaddama a Majalisar Dokokin kasar ta sa aka samu tsaiko. A ƙarshen watan jiya ne dai aka zartar da kudirin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa har yanzu Ukraine na buƙatar muhimman makamai akan lokaci. Hirar da Pavlyuk ya yi na zuwa ne gabanin harin da Rasha ta kai a jiya Juma'a a yankunan arewa maso gabashin Kharkiv. Majalisar Dinkin Duniya da hukumomin Taliban sun faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a yankin Bagland da ke arewacin Afghanistan ya kai aƙalla 300. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ambaliyar ta lalata gidaje sama da 1,000. Hukumar ta kuma ce wannan na daga cikin ambaliyar ruwa da yawa da aka yi a cikin 'yan makonnin da suka gabata saboda ruwan sama mai yawan gaske da ba a saba gani ba. Ta wani sakon bidiyo da aka sanya a kafar sada zumunta, wani babban jami'in Taliban ya faɗi cewa bala'in da ya faru jiya Juma'a ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 150 a wata gundumar Bagland da ake kira Narin. Gulam Rasul Kani ya ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru, ya kuma bayyana cewa jiragen sama masu saukar unguli na sojoji sun isa yankin don taimakawa a ayyukan ceto. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Somalia ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙoƙarin da take yi a siyasance a ƙasar, wanda ke taimakawa gwamnatin ƙasar wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a daidai lokacin da ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qaida ke kai hare-hare a ƙasar. A wata wasiƙa da ya tura wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Jama'a, muna muku barka da shigowa zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda Maimunatu Sado za ta yi wa babban jami'in shari'a Hamza Muhammad tambaya kan yadda raba gado zai shafi 'ya'yan waɗanda ke da takardar aure na gwamnatin ƙasar Kamaru. Ku biyo mu.
To, a gaskiya akwai wata tambaya wanda yake cin ni to a ƙarya saboda game da kamar rabuwar aure ko kuma yau an mutu mutum ne wanda yake da mata biyu. Mun san cewa dai a ƙasar Kamaru ana amsa, wato ana yarda da mutum ya yi takardar aure ko da na mata hudu ne, an ba wa 'yan ƙasar Kamaru damar yin wannan. To, yanzu a cikin mata akwai waɗanda suke da takardar aure, akwai kuma wacce ita ba ta da takardar aure, sannan kuma sun hayayyafa. Wa'innan ma sun hayayyafa. To, amma yanzu yaya za a yi a tantance wannan lamarin? Kasancewa ita wannan gashi an san cewa cikin aure na, amma ba ta takardar aure, amma wa'incan su suna da takardar aure.
Na gane, wato wannan magana din a wajen gado ake kawo bambanci. Wato, na farko abin da za mu gane, mata ko kuma jizon ko shi namijin ko mace, wato ɗaya be gadan ɗaya, an gane ba? Wato, na mace ba za ce ta gaji mijinta ba, namiji ma ba za ce ya gaji matansa ba, da yake ta rasu. To, shi zamana ƴaƴa su ne masu yin gado. To, amma akwai haƙƙin mace da ake fitarwa, domin yawancin auren da muke yi muna kiran shi community da biyan. Wato, mun kazo ne mun haɗu tare, mun sa mu tare. To, saboda haka idan ɗaya ya rasu a wajen cikinmu, za a raba a cire nawa da haƙƙin da na samu da shi ko kuma haƙƙin da shi ya samu da ni. To, yanzu sauran ne yake zama na gado, wato nashi shi ne zai zama na gado. Gado kuma mun faɗi ƴaƴan shi ne masu samu wannan.
To, yaya ake wannan rabon?
Yanzu rabon din a nan yadda zai fito bambanci, ita wancan wanda ba ta da aure ƴaƴanta sun zama kamar ƴaƴan shego kenan. Shi na ko an gani da yin basa takardar aure shi za su gina kamar ƴaƴan shego, kuna gina su da zafin natural. Waɗannan su kuma su ne ƴaƴan halak, saboda su suna takardar aure, an gani ba? To, bambancin ɗin menene? Waɗannan idan sun samu guda, wancan su kuma sai su samu rabi. Ba bambanci namiji da mace ba. Gudan da za a ba wa namiji idan da mata ma a cikin ƴaƴan halak ɗin duk ita ma gudan za ta samu. Rabin da za a ba wa namiji ta can da ƴaƴan shegu ne, haka ma matan su ma haka za su samu. Duk haka rabi za su samu.
Madalla, madalla lauyan da ka waye mana da kai game da wannan shiri, saboda wato ai kokari a wayarwa al'ummar Hausa Fulani da ma duniya baki daya muhimmancin wato yin takardar aure.
Wanda mu muna jin daɗi, saboda wato kuna faɗakar wanda kuke yi yana sa mutane su gane me ake ciki, domin yau muna da baya da gaske, wato Hausa Fulani ana baya da gaske a maganan din shungulloli da gwamnati mun dinka shiga a rinka sanin muna nan mu anan ne zamu san yadda mu zamu tsarar da rayuwar mu goma to mun gode
godiya muke yi Mr. Allah ya saka da alkhairi da fatan kuma idan muka buƙaci sake dawa wannan ofishin na ka ko ka amince mana
a kowane lokaci kan kofara na bude insha Allah
mun san cewa a nan kasar Kamaru an ba da damar mutum yayi wato takardar aure a hukumance na mata hudu ko ba haka ba to idan dukkanin matan ba su da wannan takardan shin yana iya yazo da matan sa hudu baki daya a lokaci guda a yi wannan auren kuma a ba kowa takardanta
ai wannan abin da na yi kwanakin baya na yi mutum ya zo da matansa uku na hada aka musu ai ina yiwuwa domin kana da mata hudu ba za ka iya kai mace daya takardar aure ba
mai yasa
ba za ka iya ba saboda ukun nan ba su da shi
to kun san cewa a halin yanzu ana yi cewa mutum na ne yana da mata hudu ko kuma mata biyu ko mata uku amma da guda daya kacal yake da takardar aure
to idan mutum ya kasance hakan nan mata mai takardar auren ita ce take da komai shi sa ba wato administration aka fi so a ku yi takardar aure idan aka yi takardar aure mahudu gaba da suna nan a matsayi daya idan ɗaya tana da shi uku ba su da shi ita ne a gaba ko ƙarshe ce ta gaba saboda haka ne idan ka
wannan doka ce ta ƙasar Kamaru
doka ce to shi sa ake takardar certificate da seliba kin san idan aka zo certificate da seliba je ɗago cewa yana da aure da takarda da mata daya
to misali kamar wanda shi ya riga ya yi aure kamar da muke gani a nan wato muce a community mu al'ummar mu na musulmai zaka ga mutum ne ya yi auren kuma yana da takardar aure ya saki mata ita mata je ta yi aure shi ma ya ƙara aure a da wannan takardar ko kuma yanzu yana buƙatar ya zo ya yi aure kuma ya sake yin wannan takardar auren shin za a yi masa wannan takardar
auren a wannan duhun kai ne dan wannan ya kasance bai yi wa duhun kai ne idan mutum na da takardar aure sai mutum ya ake bayan shishon da zai ya kariya dokan din shekse guna sai an yi divorce sai za ka iya kai wani aure su biyu to idan kai aure abin na ita civil da mata kuka zo kai kamar mun musulmai a yi shi ka yi mai
arabu
kowa ya hanyarsa kai ka zo kai wani aure kai a yi ta civil ai su nufa noma gwamnati ba ta yadda ba da ake yin nan gwamnati ba ta nan ukuran da wani to amma ana yi ya yi mesa ake saboda jituwa tsakanin mace da namiji cewa ba za su yi ma juna masifa ba sai su yi shanu su
to a wannan lokacin din waɗanda suke ɗaurin wannan auren suna da laifi ko dai ba laifinsu ba ne laifin ma'auratan ne
a idan ka zo inda na ɗora muku aure kamar nan misali ko ka zo ka ɓata da matarku ka kawo wata mata daban ba zai yiwu sai a kira
mu ita wancan matar
don a yi abu ikita a kira wancan matan kina nan ukuran na taba kai amma na kirawo
ta wannan matar
ɗin sai tabbata cewa ba daidai ba su
sai ba za a yi wannan
auren sai tribunal
to misali yanzu ita wannan matar ne don mafi akasari an fi ga mata ita kuma ta je amma kuma ta ɗaura auren shi wannan mijin yanzu idan ya ji labarin cewa ta ɗaura auren yana iya ya kai ka a kashe wannan auren ɗin kamar auren da muke yi na addinin musulunci shi kuma yana da dai takardar aure kuma amma kuma ainihin su sun rabu ta hanyar addinin musulunci ya yi mata shiga
eh a gaskiya kam idan namiji na takardar aure da mata ko ya mata shiga ina tabbata ina nan mijinta kuma
a hukumance
idan wani matsala ya fito ni dan damu dan fitina ne sai auren da sai ta fitinta shi ne ta aure ba ta yi tasibi amma ta yi tasibi sai da mita idan ba ta yi tasibi ba da mita saboda abu biyu ne
ta yi sun yi islama da ta sidi yanzu ta sun bata da islama amma ba su bata da ta sidi to ina ga kowane suke tashi su je wani gari daban su
je kuma ana gani kamar bai dace ba a idon wato gwamnati
a gwamnati ya ce ne
masu sauraro kun ji dai yadda tattaunawar ya kasance da fatan dai kun ji dadin wannan tattaunawar
Maimunatu Sadu sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda Maimunatu Sado ta hada mana daga Douala na kasar Kamaru kan muhimmancin yin takardar aure na gwamnati ko da an yi aure irin na addini idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da sabon shiri wanda zai kawo muku bayanan gwamnonin jihohin arewa ta yamma su goma da suka kai ziyara ofishin sashin Hausa na muryar Amurka yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta hada shirin daga kasar Kamaru sai Fiona Wamai nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya
to madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 15.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Yau za a ji amsoshin mai nasara huntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka Ko yaya gurbatacciyar iska take Naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilin mu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda yayi bayani ma Salisu kamar haka
Dana fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska wajen bil'adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya. Yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskar da ake fitarwa a ƙarshe an tsaya da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskar da ake fitarwa a dinnan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage wasu sun bada shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya ce kamar mu a Najeriya Na ji jawabin da shugaban kasan mu ya yi a wannan taron. Ya ba da bati a kan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fitar iskar nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan. Kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya din. Kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100. Kami a cima wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shine. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba, an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba. To duk da a wannan jawabin su da naji su ma sun raise wannan damuwa din. To a can da naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alƙawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara, inda suka tsaya da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion ɗari daya. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri ɗin. To fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu. So menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska, iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon. To idan ana yawan amfani da su, su suke fitta wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya. So illan shi ne yana haifar da illoli da yawa. So idan ne haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan, shi wannan mai tambayan menene illan sa ga bin adama. Illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke faɗa dumaman yanayi wato global warming kenan. Anan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana taruwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba. To farkon fari da abinda wannan abu zai haddasa shine canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yanda yake. Misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa, ruwan sama ana karancinsa ba a isheshe yake musu ba. To sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa. Inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wa'annan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada. To sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yanayi ambaliya sai ka gan kuma yayyawa. Idan yayyawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawa manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyewa da fari. Sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna ɗan nisa. In ka duba abin din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan za ka gani mafi yawa an samu ambaliya ba na kaɗan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shi ne wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi. Amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar ɗan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan. To zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne, gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da skin cancer. To shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan auzulla a sararin samaniya yana iyaya ya rage shi nishi sosai ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai ya dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a wadansu wurare to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kaman mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba masa so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko kuwa an yake su ba za ka ji ba ma sai zamanto ɗan kaɗan daga cikinsu yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara rashin lafiya to zai zamanto kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake to yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurɓatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fidda iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallan da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the Netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland akwai Norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurɓatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa 53 yawa Afirka kasashe 53 da wato countries guda 53 wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gabakida put together su 53 nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gabakida inda za su sai da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi za a yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cimma burin abin da aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP 27 wanda aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tatiya ne gabatar da shirin da Sarfino Hashim Gumel da ya bada umarni. Jama injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.